Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya kai kusan mutum 1,800. Kungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. Sannan kuma tsohon alƙalin ƙasar Equatorial Guinea na tsere da jami'an tsaron ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger mutane da dama sun mutu sakamakon wata turereniya da ta auku a wajen rabon wani kayan tallafi da gwamnan jihar Borno ya kaiwa 'yan gudun hijirar Najeriya.
Sun shiga ne da 'yan bayan suka danno ya aka daddane ma'anin muna a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma inda kaina ya tafi ko sai gani na ne an kawo ni ne.
A Najeriya kuwa mai martaba Sarkin Gombe ya yaba wa gidan rediyon Amurka dangane da shirin kafa sabon ofishin shiya arewa maso gabashin kasar a jihar.
So muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude ofishin an bude a kira mu a fara mana interview.
Sannan muna tafa da shirin ilimin garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email. Kai har da ma wasu rahotanni muna tafa da su, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zarce 70,000, yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya doshi kusan mutum 1,800. Kimanin mutum 10,011 ne da suka kamu da cutar sun warke. Hukumomin alardin Hubei na ƙasar China, inda cutar ta samu asali, sun ce a yau Litinin an samu ƙarin mutum 100 da suka mutu sanadiyar cutar, yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin don taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disamba. An dai taɓo batun wannan babbar barazana da cutar ta coronavirus ke yi wa duniya a babban taron tsaro na ƙasa da ƙasa da ake a birnin Munich da ke Jamus, inda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan tsokaci.
The world spends billions of dollars preparing for a terrorist attack.
Ya ce duniya na kashe biliyoyin daloli wajen yin shirin tunkarar har-haren ta'addanci, amma ba a kyakkyawan shiri don kan harin da wata ƙwayar cutar za ta kawo, wanda hakan yakan haɗari da zai shafi rayuka, tattalin arziki, siyasa da al'amura na yau da kullum. A yau Litinin, kungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaida na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekara 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa ɓangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a Doha, wato babban birnin Qatar, wanda ya karɓi bakuncin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Abdulsalam Hannafi, wani kusa cikin shugabannin da ke wakiltar kungiyar Taliban a tattaunawar, kuma jami'i a ofishin kungiyar da ke Doha, bai sanar da ranar da za a rattaba hannun ba. Amma wasu majiyoyin 'yan tawayen sun ce za a iya yin zaman ne a ranar 29 ga watan Fabrairu. Rundunar sojin Syria ta ce dakarunta sun karɓi ikon wasu ƙauyuka da dama a Aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar, yayin da gwamnatin Syria ke ƙoƙarin ƙwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta. Waɗannan nasarori na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo, wanda 'yan tawaye ke yawan kai har-hare a rokoki a cikinsa. Magoya bayan dakarun ƙasar kenan suke murnan ƙwato waɗannan ƙauyuka a daren jiya Lahadi bayan wata arangama da aka yi. Majiyoyin cikin gida sun rawaito cewa sojojin da ke biyayya ga shugaban Syria Bashar al-Assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin Khan Saykhon da ke makwabta da lardin Idlib.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kimanin mutane 20 suka mutu sakamakon wata turereniya da aka yi ɗazu da safe a garin Difa lokacin da ake shirin rabon kayan tallafi da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya bayar domin 'yan gudun hijirar Najeriya da ke tserewa rikicin Boko Haram yau kusan shekara 6. Ga rahoton da wakilin Musulun Muminu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Lamarin ya wakana ne da sanyin safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu a gidan wasanni na birnin Difa wato MGC, inda dimbin mutane maza da mata suka yi asubanci da nufin karbar tallafin da gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umar Zulum ya kai wa 'yan gudun hijirar Najeriya, kamar yadda shaidun gani da ido ke gaya wa manema labarai.
Turoroni da aka yi ta shi ne ya kawo rasuwar mutanen wannan. Ni ma akwai ɗiyata ciki, ɗiyata wadda muke uwa da uba ɗaya, cikin nan Allah ya sa tana cikin wasu karsun nan. An ce yanzu mu hijira har suna cika, akwai 'yan gudun hijira, akwai 'yan deplace, akwai 'yan cin gari. Aka sa 'yan committee a gani a gwamna a dokance kwa, a sai ya zai kowa zai ɗauki. Mai mutum na shi da ya rasu.
Mun zo an buɗe kofa aka ce to kowa ya shiga wajen shiga ne, to 'yan bayan suka danno aka daddane. Aka daddane mu anan muna a taimaka mana, a taimaka mana, kuma ni daga nan ban san ma inda kaina ake ba, kai sai gani na ne an kawo ni biki.
Wallahi na zo neman 'yan uwana ne, to wasu na gane su, wasu kuma wanda dai suka bani garantin cewar akwai mai suna Saratu sun ce sun gane ta an sanya ta cikin mota. To kuma yanzu shine mun zo mu duba, sauran na gane su. Amma kuma akwai wata wanda muna kiranta cikin salula ba dagawa, kuma sani bai kowane hali take ciki.
Kawo yanzu rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane kimanin 20, galibin su mata da yara kanana, yayin da dama suka ji rauni a sanadiyar wannan tulereniya. Mara Mamadu shine shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen a yankin Difa.
Tun wurin karfe 4 zuwa 5 mutane wanda jiya suka ji labari an bada abu taimako suka yi dandazo suka zo suka taru a kofar MGC din, tunda kofar Alikere da safe wurin karfe 6 da aka bude kofa, to wurin mutane su shiga su kama wuri su zama su ne an fari-fari, aka tattake mutane. A yanzu da nake maka zance mutane mata da yara 20 suka rasa rayukansu, kuma da dama sun jikkata suna kwance a asibitin babban asibiti ta Jifa.
Gwamnan Difa Isa Lemin da ke jagorancin wata tawagar jami'an hukumar jihar sun ziyarci wurin da wannan al'amari ya faru kafin su leka asibitocin da aka ajiye gawakin mutanen da suka rasu. Koda yake ba wani jami'in hukumar da ya tsokaci a kai, wani hakimin da bai so a bayyana sunansa ba ya ja hankulan jama'a.
Shi abun duniya wannan mutum ya ce sai ka samu abun duniya dole zaka ji ciwo. Yanzu a gargaɗi da zamu ba mutane maza mata duk abubuwan da iri wani aka yi, da Allah su yi hakuri. Da karen karen in mutum kana rabo ku zaka samu, amma ba da kokowa mutum baya samu ba.
A rabon da gwamna Umar Zulum ya jagoranta a jiya Lahadi, kowane dan gudun hijira kan sami naira 5,000 hade da kayan abinci irin su shinkafa da man girki da suga, abinda ya kwadaitar da 'yan gudun hijira har ma da 'yan gari suka yi asubanci zuwa wurin da ake shirin ci gaba da rabon wannan tallafi a yau Litinin mafarin wannan tulereniya. 'Yan Najeriya akalla 120,000 ne ke hijira a yankin Difa yau shekaru kusan 7 sanadiyar matsalar Boko Haram, yayin da wasu gwamnan dubban 'yan Nijar suka yi kaura daga garuruwansu saboda taɓarɓarewar al'amuran tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Jami'ai a Burkina Faso sun ce 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar a ranar Lahadi, inda suka kashe mutum 24, kana suka raunata aƙalla mutum 10. Mahukunta sun ce sun yi imani cewa harin an kai shi ne da niyyar samun wani shugaban addini a yankin Fansi da ke lardin Yaga. Kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa maharani sun kai su kusan 20. Wata sanarwa da kanar Salfo Kabore ya fitar ga kamfanin dallacin labarin Faransa na AFP ta nuna cewa 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun kutsa cikin yanki na Fansi, kuma sun kai hari kan mazauna yankin mai zaman lafiya bayan da suka ware su daga waɗanda ba a yankin ba. tsohon alkalin kasar Equatorial Guinea ya boye kansa a wani wuri yana kuma kira ga Amurka da Majalisar Dinkin Duniya da su kai mai dauki. Tsohon alkalin Justice Carlos Ondo Angui ya buya ne yayin da jami'an tsaro suke farautarsa bayan wani umarni da dadaddan shugaban kasar Chiodoro Nguema Obiang ya bayar na akama shi. Yayin wata hira da yayi da James Botti na muryar Amurka, tsohon alkalin ya ce idan har suka kama shi, rayuwarsa za ta shiga cikin hadari. Gwamnatin na Obiang na zargin Angui ne da hannu a yankurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2017 da bai nasara ba. Amma tsohon alkalin ya ce ana so a kama shi ne saboda fafutukar da yake yi na ganin bangaren shari'ar kasar ya ci gashin kansa ba tare da bangaren zartarwa yana mai kasalandan ba.
Madalla gaida Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Tun bayan sanarwar da gwamnatin shugaba Trump ta fitar, sanarwar da ta takaita izinin shiga kasar ga wasu kasashe shida ciki har da Najeriya, hukumomin a kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan mataki. Inda yayin wata ziyara da ya kawo mana a ofishinmu a nan Washington DC, Honorable Musa Sarkin Adar dan Majalisar Wakilan Najeriya ya tattauna da abokin aikin Yusuf Aliyu Harande kamar yadda za ku ji kamar haka.
Ba zan san dalilin da yasa Amerika ta dauki wannan matakan ba, amma dai kowa ke bin siyasar duniya ta yau da shugabancin da akwai Amerika na halin yanzu, gashin shugaban kasar da suke shi a halin yanzu, ba mamaki idan an waye gari ya ce ma ya hana duniya zuwa kasar Amerika. Don haka Najeriya kada mu damu da kanmu, kuma ba abin tashi hankali bane gare mu, kuma mai tunkarar walwala ne wannan abin da ya fadi, kuma ba mamaki sati mai zuwa ya warware wannan abin. Ko wajen nadan shugabannin shi na harkokin tsaro, na harkokin bada shawara, na harkokin hundar kasashen waje, nawa ya nada? Wata daya zai nada wani, wata daya zai kore shi, wata daya zai nada wani, wata duk maganganun shi masu sabo da masu sabani junan su ne. Ni a guna kada mu ma dauki wannan abin damuwa.
Kana rufin kenan kada ma ɗan Najeriya su dauki cewar hana su shigowa Amurka ba wani abin tada hankali bane?
Ba wani abin tada hankali. Yanda mutanen Najeriya ke zuwa su yi business a ƙasar Amurka, haka Amurkawa suka fi zuwa Najeriya su yi business, domin su suke business ta inda ake samun magudan kuɗi ta hanyar sha'anin man fetur da kuma kai fasaha wanda ake da adda tsada ake saya da kuɗi mai yawa. Mu mahiwa in an zo nan, irin wannan tarukan ƙara juna ilimi ne ke kawo mu. Kaɗan za ka sami ɗan Najeriya zai zo nan don ya saka jari Amurka, don mun ba mu da jarin za mu zo mu saka a nan. Amma su suke dauka jari su saka a can, sun yi bukatar mu bisa yadda inda muke bukatar su.
To baka ganin kila rashin tsaro ya sa gwamnatin Amurka ta sa wannan doka, saboda ganin yadda aka kasa magance matsalar Boko Haram a Najeriya shekara da shekaru kenan yanzu?
Ba zan tabbatar da hakan ba, amma dai ni da na farke zuwa Amurka shekarun baya zuwa yanzu, shigowa ta Amurka ma yanzu abin ya bani takaici kuma ya ban tsoro. Irin matakan da aka dauka na kwakwale mutum a bincike ka bincike na kwakwaf tun daga inda na shigo jirgi a Dubai, bayan ai mun wancan binciken harko na screen na shiga cikin abin nan, bayan ma zaka zo shiga kofar jirgin sai an sake bincike ka komai naka da jikanka da komai sai an buda. Amerika ta takura makanta, haka kuma tana takura mutanen duniya.
To ana iya cewa wannan matsala ta Boko Haram da gwamnatin Najeriya ta gaza shawo kan shi ba matsala bace ga sauran kasashen duniya?
Za ta zama matsalar kasashen duniya, yanta zama matsalar gare mu, kamar yanda matsalar kasar Libya ta shahe mu. Boko Haram ya ƙara ƙarfi, kuma abin ya ƙara yawaita domin samo makamai daga can suna shigowa cikin ƙasa, domin muna da boda mai dimbin yawa, kuma muna da jami'an tsaro waɗanda waɗansu lokuta ba su cika kula da aikin su da kamata ba. Dole wannan abin da majin ga sauran kasashen duniya. Amma dai bai isa dalili na Amerika ce ta hana 'yan Najeriya zuwa a nan ɗin ba. Kamar na faɗa tun farko, kada wannan ya zama abin damuwa ga 'yan Najeriya idan an hana su zuwa Amerika. Kamar na faɗa tun ƙara walwala shine al'adar wannan.
Honorable Musa Sarkin Adar kenan dan Majalisar Wakilan Najeriya a hirarsu da Yusuf Aliyu Harande. To yayin da tawagar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka suke ci gaba da ziyara a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, tawagar ta kai wa mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar ziyara a fadarsa. Muryar Amurka dai na shirin kafa ofishinta na shiyar ne a jihar ta Gombe, lamarin da Sarkin na Gombe ya yaba da shi. Daga Gombe ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar hijabin godiya wa gidan rediyon muryar Amurka dangane da shirin kafa ofishin shiyar Arewa maso gabas na gidan rediyon sashen Hausa na muryar Amurka ya ce shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto. Murnan samun shugaban sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka.
Na farko zan ce da maka murna da baka mukami. Ina ga wannan shine ma'ayin na fari. Wannan duk muna da labari kuma kullum muna bibiye kuma muna jin biyoyi sama da shekara 20 ko 25. To sannan kuma zuwan ka yau ai abin farin ciki ne da kuma jin daɗi a garin da kuma duk wani mutumin Gombe da ci gaba wanda ka kawo wanda za a zo a yi shi a Gombe. Kuma kamar yadda duk bayan da suka gabata na Gombe shi ne tsakiya Arewa maso gabas ga ci gaba wanda ta samu waɗannan kusa da ka samu gari a Najeriya wanda yake samu ci gaba cikin ƙarin lokaci kamar yadda aka samu a Gombe. Hanyoyi, asibitoci, makarantu, airport da kuma kowa shi zama lafiya. Don shi zama lafiyan duk abin da in babu shi ba ma wannan ci gaban. To mu a cikin kashi ɗari muna da zaman lafiya a nan Gombe ko kuma ƙasan Gombe gaba ɗaya. So muna godiya da kuma fatan alheri kuma muna jiran lokaci yayi wanda za a bude ofis in an bude a kira mu a fara mana interview.
A nasu jawabin shugaban sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya ce irin abubuwan da ya gani na ci gaba a jihar Gombe ya cancanci yabo.
Wani abu da nake yaba Gombe da shi shine wata akida da na gani ga gononinta da waɗanda suke zuwa da waɗanda suke nan. Gwamnati kawai na ga yadda gona zai fara aiki wani gonan ya zo ya ci gaba ya karasa abin da ya samu a gurin maimakon ya dora wani sabo a biyu babu ba gama wancan ba an fara wani shi kuma kila har ya zama wa'adinsa bai gama ba. Su wannan yana jin ya taimaka sannan yau da nake zagaye Gombe muna neman muhallin da za mu sa wannan sabon ofis ɗin. Wato na lura da bunƙasar tattalin arzikin garin nan. Saye da sayarwa mutane ne ca wanda da sai ka je irin su Kano za ka ga irin wani wallahi garin ya cika da mutane da kuma ba wanda yake zaune. Kowa motsi abin nan sannan wani abu da Gombe take da shi da yake taimakonta shi ne hanyoyin shigowa Gombe. Ga makekin filin jirgin saman nan kuma sannan ga sababbin gine-gine. Sannan ga ta da kafofin watsa labarai Burjit a kan titi kuma ɗaya akwai na ka je a Arewa za ka same su ɗaya can waccan ungu amma nan kan titi ɗaya kuma tsarin Bature. So za ka shiga nan da na tashi kawai mu ta da mota nan mu tsaya nan a cikin sauki. So gwamnati tana da abubuwa da yawa da ke janyo shi ma gwamnati yana magana cewa akwai cibiyoyin ƙasa da ƙasa da yawa da kamfanin da suke sha'awar ko su zo ko sun riga sun zo a nan. So wannan mu a gurin mu dai faduwa ce ta zo daidai da zama shi yasa muka ce to Allah da dai Gombe ya tashi wurin da zai fi dacewa mu fara wannan shimfiɗa. Wuri na biyu shine Kano wanda gobe Allah da ina tashi daga nan zuwa Abuja ba za mu tafi Kano can ma sai mu dabura. To Allah ya taimaka sarki abin da ya kawo kenan.
Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da can garɗa ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, makon jiya mun yada zango ne cikin shirin inda barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari ke muna ƙarin haske akan haƙƙoƙin 'yan ƙasa da suka rataya a ƙasa da kuma haƙƙoƙin ƙasa akan 'yan ƙasa. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata.
Morewa ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi
ɗare. Sannan sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya mun dawo akan shi kuma bayanin da ya yi shi ne a yi ƙoƙari a tabbatar da daidaito wajen tattalin arzikin ƙasa, a yi ƙoƙari a ceke giɓi tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi. Sashi na 15 kuma ya yi magana akan manufofinmu na harkokin siyasar ƙasa. A nan ne aka yi magana sashi na 15 sakin sashi na 1 ya yi magana cewa takenmu na 'yan Najeriya shi ne wato taɗin kan ƙasa mu kuma yi imani da haɗin kan ƙasa a matsayin abun da zai kawo mana kwanciyar hankali da ci gaba da bunƙasar ƙasa a turance unity and fair peace and progress sashi na 15 sakin sashi na 5 kuma ya kawo wajibci cewa wajibi ne ga kowa ya yaki cin hanci da rashawa ko kai attajiri ne ko kai wane ne kowa wajibi ne ga kowace hukuma da kowane dan ƙasa ka yaki cin hanci da rashawa sannan sashi na 23 ya dauko cewa Najeriya mu gina da'a ta kokarin neman mu kasar nan suna mai kyau mu gina da'a ta ba mu so ka ji cuta ga wanda yake kai ba za ka so ai maka irin wannan cuta ba ka kai mu makwacinka mu kokare mu gina hadin kan ƙasa mu kokare mu zama ƴan uwa daya tushe daya al'umma daya sannan sashi na 24 kuma yace wajibci ne gare ka kai taimako ga hukumomi domin ka sa hannu wajen ginin kasar nan taka domin in kasar ta yi kyau kai ma za ka ji dadin kasar kasar ma za ta ji dadin ka saboda haka wajibi ne ka sa hannu wajen ginin kasa ka taimaka ma sojoji idan suna aikin su ka taimaka ma gandirogobi in suna aikin su ka taimaka ma malaman lafiya in suna aikin su kada mutun yanzu zai yi allurar rigakafi ka fara jiho shi ka ce a kai abin da ya dame ka shine a kawo maka masara to ba irin wannan ba duk wannan kuma muka dawo baya sashi na 14 na tsarin mulkin Najeriya shi kuma yayi bayanin makasudun ma gwamnati din sashi na 14 sakin sashi na 1 shine yayi bayanin cewa demokradiya ita ce kashin bayan irin salon shugabanci da za a yi a Najeriya sannan sashi na 14 sakin sashi na 2 kuma yayi bayanin cewa tsaro da tabbatar da walwalar jin dadin jama'a shine babban makasudin kafuwa kowace irin gwamnati a Najeriya saboda haka idan gwamnati ba za ta iya tabbatar ma jama'a tsaro da walwalar jin dadin su ba to babu amfani ta riga ta kasa dan wannan ne mafi karanci wanda aka ce sannan sashi na 14 sakin sashi na 3 kuma yayi bayanin cewa a tsarin yanda za a shugabanci jamhuriyar Najeriya dole a samu daidaito dole a yi adalci dole ya zama kowanne bangare na kasar nan wala Allah bangaren wace jiha ka fito ko bangaren wace karamar hukuma ko bangaren wane yare ne ko bangaren wane addini ne kowa da koma ya samu wakilci a duk matakai na kowanne ina na tsarin gwamnatin Najeriya maimakon a ce kawai sai wane da wane to tsarin mulki ya fito da wannan sannan sashi na 16 yayi magana tsarin taswirar tattalin arziki da za a bi na yanda za a dinke talauci a kokari a yaki talauci a kuma dinke gibi ya zama bambanci tsakanin masu shi da marasa shi kadan ne sashi na 17 kuma ya fito da bayani wanda ya shafi al'amuran da ya shafi harkar karatu na ilimi nan ma yace kar a nuna bambanci da yawa ayi kokari ayi ilimi wanda yake zai kawo mana hadin kai zai kawo mana kwanciyar hankali zai kawo mana zaman lafiya daidai da sashi na 17 da na 18 na tsarin mulkin Najeriya sannan sashi na 19 na tsarin mulkin shi kuma ya kawo bayani akan manufofin harkokin kasashen wajenmu sashi na 19 din nan yana da bayani ɗaya zuwa sassa guda biyar sashi na ɗaya shine yace a duk harkokin kasashen waje da Najeriya za ta yi matakin ta na farko shine yace tunanin talaka ta tunanin dan Najeriya menene muradu bukatu da kuma ra'ayin dan Najeriya talaka to shine sashi na 19 sakin sashi na 1 sashi na 19 sakin sashi na 2 kuma yace bayan an yi la'akari an biya muradun talaka sai mai la'akari da ra'ayi da kuma muradun sauran ƴan uwanmu na nahiyar Afirka don su suka fi kusa da mu duk abinda za mu yi mai la'akari da menene zai musu kyau bayan mun yi da la'akari da menene zai ma Najeriya kyau sannan sashi na 19 sakin sashi na 3 kuma yace wajibci ne a gare mu mu yi kokare mu shiga a harkokin duk ake yi na hukumomi daban-daban na duniya ma'ana mu zama mamba na majalisar dinkin duniya mu zama mamba na kasashen renan Ingila mu zama mamba na kasashe waɗanda suke da duniya ta uku third world mu zama mamba na nahiyar Afirka mu zama mamba na nahiyar mus Afirka maso yamma duk waɗannan hukumomi da suke a majalisar lamuri ta duniya ce a duk waɗannan mu shiga cikin su sannan sashi na 15 sakin sashi na 4 shi kuma ya fito yace to dole ne mu girmama hukumomi kamar alal misali idan majalisar yin kuɗi ta duniya ta fito da ka'ida cewa dole mu rage daraja kuɗin mu dole mu girmama idan majalisar duniya ta ce a duk ƴan Najeriya muna da matsala da wata ciwo ko wani cuta a ƴan Najeriya su dakatar da fita waje ko su dakatar da zuwa ayyuka da shi suka shafi addini da sauransu to sai mu girmama wannan mu bi duk wani abu da kofofi ko kuma dokokin duniya suka yi to dole mu girmama su in mun yi sanya yarjejeniya tsakanin mu da wasu hukumomi ko wasu kasashe mu girmama wannan yarjejeniya kuma mu yi kokari mu girmama duk hukunci da kotuna na kasashen duniya za su bada akan mu ko ya mana dadi ko bai mana dadi ba
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da shi bakon namu barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
adamata don mazanniwa kai kokari
madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwar dan adam yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu yace a gaskiya akwai bukatar gwamnatin jihar Katsina ta sake waiwayar sulhun da ta kulla da yan bindiga a jihar duba da yadda ake samun waɗansu ɓara gurbi a cikin yan bindigar suna kaiwa al'ummar ƙauyuka harhare a wasu sassan jihar ya kamata gwamnati ta yi amfani da ƙarfin tuwo wajen murƙushe yan bindiga da basu rungumi sulhu ba sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Ibrahim Kawu Girgir yace salam VOA Hausa halaka mutane 30 da yan bindiga suka yi a ƙauyukan Dankar da Tsanwa dake karamar hukumar Batsari a jihar Katsina wannan abin takaici ne da damuwa ya kamata gwamnatin Katsina ta ƙara yunkuri kan wannan al'amari domin al'umma na cikin wani halin damuwa da fargaba a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen yan ta'adda da ayyukan su a Najeriya baki daya sai kuma sakon da ya fito daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri yace muna kira ga shugaba Muhammad Buhari da gwamnatinsa da ya miƙe domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake laƙuma rayukan mutane a duk safiyar Allah to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke yi
madalla a gaida Binta Asiyar da wasiƙon masu sauraro yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya
Litinin jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zalce 70,000 yayin da adadin waɗanda suka mutu kuma ya doshi kusan mutum 1,800 hukumomi a lardin Hubei na ƙasar China inda cutar ta samu asali sun ce a yau Litinin an samu ƙarin mutum 100 da suka mutu sanadiyar cutar yayin da ƙarin ma'aikatan lafiya suka isa yankin domin taimakawa fannin kiwon lafiyar da ya shiga wani hali tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disamba. A yau Litinin ƙungiyar Taliban ta nuna ƙwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai da ke goyon bayan Taliban cewa bangarorin biyun da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a Doha wato babban birnin Qatar wanda ya karbi bakuncin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da Amurka cikin tsawon watanni 18 da ake zaman. Rundunar sojin Syria ta ce dakaranta sun karbe ikon wasu ƙauyuka da dama a Aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin Syrian ke kokarin kwace yankin da 'yan tawaye ke iko da su tun farkon yakin basasa da kasar ke fuskanta waɗannan nasorin na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na Aleppo wanda 'yan tawayen ke yawan kai harharen rukoki a cikinsa
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 kenan agogon Ghana 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai da kuma Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu ne PJ ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakace shirin yau da gobe